الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم دعوكين سركي يا داود مدرس من تفسيري وان شاء الله سلام تاشي كان شاء aya ta 267 a cikin suratul baqara muna roƙon Allah madaukakin sarki da ya dace da mu
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يختص برحمه يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب
نعم آية ويدا سكوتي وسكا غباتا الله تعالى ya yi umarni kuma ya faɗaitar da bayinsa akan ciyarwa su ciyar da dukiyoyinsu ma'ana su bayar da aka ce ciyarwa to ana nufin ba da dukiya ba don a ci abinci kaɗai ba a ba da dukiya domin a yi hidimomi da ɗawaniyoyi da dukkanin buƙatu da ake da su na addini wannan ɓangaren jihadi kenan tun daga jihadi na ƙololuwa jihadi da kafirai har zuwa sauran sassan ayyuka na alkhairi da za su gina addini ko kuma gina rayuwar bayin Allah ciyar da mabuƙata biya musu buƙatu daban-daban na alkhairi wanda yake na nafila ko sada zumunci duka ya shiga cikin waɗancan nasoshi nan kuma Allah ta'ala zai ambata siyarwa ko kuma ba da dukiya wanda yake na farilla wanda shi ne zakka kafin kuma a ci gaba da ambatan kwaɗaitarwa a kan ciyar da dukiya ɗin a kowace hanya ta alkhairi Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kuka yarda Allah ta'ala yana nan kuma shi ne Ubangijinku abin bautarku kuka yarda cewa akwai ranar lahira ranar tashin alkiyama ranar sakamako anfiqu min tayyibati ma kasabtum ku ba da dukiya ma'ana ai zakku ku fitar da zakka zakka ita ce rukuni na uku a cikin rukunin addinin musulunci kamar yadda aka yi ijma'i a kan haka hadisin Abdullahi ɗan Umar wanda Bukhari da Muslim duk sun rawaito shi da hadisin Umar ɗin hadisin Imam Muslim da waɗansu hadisai makamanta waɗanda duk sun tabbatar da cewa bayan furta kalmar shahada wuce da ita ake shiga addinin musulunci sai sallah salloli biyar ɗaya da su to sai zakka azumin nan da muke ciki tare da muhimmancin farillarsa amma ba yake da farillar zakka saboda inda musulunci ya muhimmanta al'amarin rayuwar bayin Allah da kuma rayuwar shi addinin kansa wanda duk ba za su kyautu su inganta ba sai da dukiya kuma hikimar Allah ta gudana kan cewa waɗanda Allah ke mallaka musu dukiyar da za su wadatu da wadatar kansu wato su ne suka fi kaɗan ko zama kaɗan a cikin al'umma mafi yawan mutane koma bayan haka suke da yawa daga cikin mutane ko mafiya yawa suna buƙatar tallafi kusa Allah ta'ala ya sanya zakka ta zama farilla ta uku a wannan addini sannan ya kwadaitar kuma a cikin ciyarwar ta sassa daban-daban ya sadaƙoƙi na nafila da abin da ya shafi sada zumunci to Allah ta'ala ya umarni cewa ku yi zakka min tayyibati ma kasabtum daga ingantattun dukiyoyi da kuka yi tattalinsu minal mal daga dukiya kasuwanci saye da sayarwa da duk sauran fannonin kasuwanci ko kuma kiwo da abin da yake da alaka da shi duka to yana daga cikin kasbu to abin da kuka samu daga cikin wa'annan dukiyoyin in kun zo fidda zakka to ku zaɓi mafi kyau mafi inganci ku bayar domin za ku bayar ne don ku bauta wa Allah maɗaukakin sarki kuma a matsayi ma na farilla saboda haka ku zaɓi ku bayar daga mafi inganci mai kyau daga abin da kuka mallaka kuka tattalinsa na dukiya wa mimma akhrajna lakum min al-ard har ila yau dai ku fitar da zakar ku ba da ita daga mafi inganci mafi kyau daga abin da muka fitar muku da shi a cikin ƙasa amfanin gona kenan da ran itace kada a fitar da koma baya daga amfanin hatsi ne shinkafa ce alkama ce da dai sauransu ko kuma yayin itace kamar dabino da inabi da zaitun da sauransu duk abin da za a ba da shi a matsayin abin nan farali na zakka to a ba da ingantacce kada a ba da mara kyau shi ne ya ce min al-hubul was-simar daga yayin wato daga amfanin gona mai tsaba da kuma yayin itace dukansu mun san Allah ta'ala ya wajabta zakka a cikinsu annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi ingantacce ya ce wanda ya mallaki khamsatu awsuqin ya samu khamsatu awsuqin taiki biyar kenan sa'i 300 imanin buhu shida da rabi irin buhunan namu wa'annan to daga wannan zuwa sama to ya mallaki nisabi in yayi noma mai sauki irin na damuna ko bakin rafi inda na so kawai ya shayar da abin sai ba ɗaya bisa goma kuma yayi bayi ya sha ɗawainiya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya bada ainihin ɗaya bisa ashirin wato nisful ushur rabin ushuri in kuma rabi da rabi ne to sai a bada wato kwata uku to haka dai to ku bayar to a bayar da nagari a cikinsa wanda aka fara samu to a bayar da shi ko ne makirci da lalaci da ganda da wasu ke yi abin da ya samu na farko wannan na biyan bashi ne in an ci bashi a noman sannan mai da kuɗi sannan kaza da kaza wani ma sai ce to akwai wani gyauro ko wani haka dai da yake gani Allah ya so shi ma dai ana tsammanin za a girbi wani abu sai tura zakkar can akwai ma waɗanda suke kamar yadda fitina take a yanzu mutum sai ya samu misali buhu 50 misali to sai lissafin cewa to buhu 50 ɗin nan kuɗinsu zai kama kaza kenan daga gona dama za a nemi mai saye ya je gonar ko kuma in an ma ciro ta aka yi sai a kai a sayar sai lissafin kudin yana so su zama a ture ba zai taba ba sai ya aron zakar ma in ya biya bukatar tasa ta yanzu akwai wadansu kudi da yake tsammanin zai samu nan gaba sai ya saya sai ya biya cikin irin wannan wanda taba tambaya ta cewa to lokacin da irin wannan aron shinkafar bata tashi ba ko bai samu damar biya ba to yanzu ta daidai kudin da ya sayar da ta ara'in ita ta daidai din wannan zai saya yanzu ko dole sai ya mai da buhun nan ce ai ko ya ninka sau goma yawa abinda kace ai shi zaka amma shi zaka biya bayan kuma ka aikata babban laifi ka yi butulci ka saki Allah ka rena nimar da Allah ya maka dan adam halinsa sai Allah Allah ya mana afwa amma dai mutane ba sa kyautawa kansu irin wannan wala ta tayammamul khabisa kada ku nufaci mummuna daga amfanin wala taksidu ar-radi'a kenan kada ku nufaci abinda yake ba mai inganci ba daga amfanin minhu tunfiqun wato tunfiquna minhu ya zama cikin sa za ku bayar da zakar ya fi zakka walastum bi akhizihi illa an tumidu fi alhali ko dinnan ba masu karbar wulakantaccen bane ko mara ingancin bane yawa da a ce za a biya ku da shi game da haƙoƙinku inda a ce wani ya ranci hatsinku shinkafarku alkamarku mai inganci da nagarta da ya tashi biyanku sai ya samu irin wannan wato garwaita mara inganci mara kyau bata zama shinkafa sai dai muna shinkafa kawai to in ya kawo muku wani sai ce wato an rena masa hankali kenan a karbi abin salafiyayye ingantacce na gari sannan a zo a biya shi da wani abu banzan abu ba zai yadda ba sai dai in yana jin nauyin mutum ko kuma halinsa akwai dattako akwai dai kawai yafiya to shine sai ya ce ya hakuri mutum ya gyada kai ya ce to amma shikenan ba komai ka gani sai dai mutum ya kawo da kai amma ba irin wannan yake so ba to dan me mutum in zai biya ko za a biya shi haƙƙinsa shi in an bashi irin wannan ba zai ji daɗi ba wani ma sai ya yi magana ya ce bai yadda ba sai an canza wani kuma ba zai ji daɗi ba amma sai ya shiru to illa an tumi dofi ma'ana ba za ku karɓa ba sai kun rinsa ido a ciki bi tasahuli wa gaddi albasar kun yi rangwame kun rinsa ido to fa kaifa tu'adduna minhu haqqallah ta ya za ku ba da haƙƙin Allah a ciki in ba za ku gamsu da a biya ku haƙƙoƙinku da irin wannan ba dan me za ku ba da haƙƙin Allah da irin wannan kuma in ba ɗan adam miskini ba zakan nan fa ita ce rabon mutum mafi cika ainihin daga duk abin da ya mallaka da mutum zai mallaki miliyan dubu kuɗin nan rabonsa a ciki abin da zai biya buƙatunsa ne saura duka yana nan dai a lissafin abinsa ne amma abin da ya ce a ciki abin da ya tufata ya yi buƙatu shi kenan sai abin da ya miƙa zuwa lahirarsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ko ɗan adam yana cewa dukiyata yana ta tinkwaho da wani amma dukiyata kana da wani abu ne a cikinta in ba abin da ka ci ba ainihin ka gama da shi ka ce shi kenan ya riga ya wuce tufar da ka tufata da ita ta tsufa tsumma ce sai sadakar da ka yi ita kuma ka ajiye a lahira in mai sadakar ne saura duka wato ma'ana daga abin da ka yi bukatar ka na duniya su yi wannan ya wuce ran da ka mutu da duk abin da ka riga ka mora ka gama da shi a duniya to sai kuma in mai imani ne da ya ba da wani abu a lahira in ya cire zakka ya yi sadaka ya yi abin kirki to sai wannan kawai kenan ka ga wani hadisi na tabbatarwa cewa kuma haka abin yake duk wani abu da mutum zai gina gida waye duk abin da mutum zai yi na hidimar duniya duk moranta da zai yi zuwa bakin ya mutu ko kuma bakin lokacin da zai dab da mutuwa sanda zai kamu da jinyar mutuwa ya daina jin daɗin abubuwan duniya har ya zo ya cire ransa ma daga tsammanin ya ci gaba da rayuwa to abinda zai masa amfani kawai shine na lahira to kaga wannan din shi kuma amma sai shedan ya gwada mutum cewa wannan din shine ba muhimmi ba saboda haka in ya tafi ba da wulakantacce dan tsurut wanda zai wulakanci a kai wani ma zakka akwai waɗanda suke ko zakka ce sai a aika
mutane su zo ai dododo da mutane ana gyara su a layi ana ba su yan canjika haka suna abin saboda rashin girmama addinin Allah da rashin girmama bayin Allah to duk irin wannan abubuwan yakin shedan ne Allah ta'ala ya ce wa alam ku sani fa annallaha ganiyun cewa Allah mawadaci ne an nafaqatikum abarin ciyarwa kuwa to ta Allah zai buƙaci ciyarwa mutane bayan kuwa shine ya ba su shi ya samar da su ya halice su ya halice dukiyoyin nasu sannan har ya kawo su matakin da zai ba su ya ba su a lokacin da ya jarrabe su da basun kuma bai bai wa ƴansu ba yace su riki mafi yawan a kuɗi ka rike kashi 39 ka bada kashi 1 amfanin gona ka rike kashi 9 ko kashi 19 ka bada 1 ko ba haka ba dabbobi misali ka duba awaki ko tumaki sai sun kai 40 ka bada guda 1 da ta shekara kuma daga nan har su kai guda 120 ɗaya za ka dinga bayarwa a shekara sai sun wuce haka ka bada 2 shanu sai sun kai 30 ka bada tabi'i wanda yake ya shiga shekara ta 2 in ya kusa kai 40 ka bada musanna mai shekaru 2 da ɗan kaɗan ka gani raƙuma ba za ka fara cire raƙumi ba sai sun kai 25 zuwa sama ka bada ƴar ƙarama mai shekara ta 3 to haka dai abubuwan da sauƙi da sauƙi da sauƙi amma mutane sai shedan ya galaba a kansu ya sa musu ƙanƙamin abu to saboda haka ku sani Allah mawadaci ne a barin ciyarwarku ta farillan da ta nafilan duka kenan idan bawa yayi to yayi ne dan maslahar kansa shine mabukaci yawa kamar da dama ya zama mabukaci kan Allah ya bashi dukiyar ya tashi yana nema haikan kamar da aka umarce shi kuma Allah ya bashi to haka bukatarsa a lahira sai tafi ninkin baninki fiye da sau dubu bukatarsa ta ainihin duniya sai mutum yana da basira da hikima sai ya gane cewa bukatuwarsa izuwa ga sakamakon abin da zai bayar ɗin nan ranar lahira ta fi komai muhimmanci saboda haka sai ya bada zakar yana mai ainihin nishaɗi yawa yana mai kuzari wajen bayarwa wanda kuma bai fahimci haka ba bai da wannan hikima to ba zai gane wannan ba Allah ta'ala ya ce Hamid kuma wato shine mai cancantar godiya Mahmudun ala kulli hal wanda ya cancanci a gode masa ta kowane hali Allah ta'ala ya kashe di gare mu duka mu bayinsa sai ash-shaytanu ya'idukum al-faqra shaydan yana muku gargadi ko alƙawari da talauci yawa yuhawifukum bihi in tasaddaqtum yawa yana tsorata ku da cewa talauci zai mamaye ku idan kuka bayar da sadaka yanzu baka kiyaye ba sai dinga gaya mutum a ƙahon zuci in baka kiyaye ba kana ba da dukiyarka ga bukatun gidanka ga iyalanka suna ƙaruwa ga matsalolin duniya suna ƙaruwa to in baka rige wa kanka ba ta ɓangaren zakka da taimako to ka tsaya ka yi fama da ɗawainiyoyin kanka to za ka iya samun matsala ba zai ƙaddara samun matsala ba daga bukatun da mutum zai yi ma kansa amma abinda ya shafi dukiya abinda ya shafi ibada to sai ya ƙaddara wa mutum haka amma in ka duba sai ga dukiyar da mutum zai batar a aure ɗaya aurar da ɗa ko aure misali yiwa ɗa aure ko aurar da ɗa misali kuma mutum zai aure shi kansa abinda zai batar to in ka ɗauka lissafin wannan kuɗin in zakka ce zai fitar Allah yawa da kuɗin da zai cire wa wannan abin dai idan ya kashe miliyan ɗaya misali a auren to kaga kenan daidai da zakkar miliyan 40 kenan ba ƙaramin kuɗi ba ne in miliyan 2 ya kashe miliyan 80 kenan ko miliyan 2 da rabi kimanin zakkar miliyan 100 kenan ko ba haka ba ne to amma misali idan zakkar ce in ba imani ne ya ishi mutum ba ya yi lissafi gare-gare cewa sai ya cire naira miliyan 2 da rabi ya ba da su kawai ba su ba alamar su in ji shaidan ko ba haka ba ne ya miƙa su kawai ga wasu mutumin da ba zai iya yi maka ranar komai ba ka ba shi zakkar ma wata rana kuma sai ya dawo ya ce maka yau ba yadda yake saboda haka sai ya ce kai wannan abu bari kawai ya haƙura da shi in ba imani haka mutum zai amma idan biki ne wani abu na buƙatar duniya da mutum komajin nuna isa to sai ma ya yi ninkin ba ninkin wannan har sai yayi ma abinda zai nuna ya wuce ma matsayinsa din ma to duka wannan shine ash-shaytanu yadukum al-faqra amma fatimsu ku sai ku rike saboda ya tsorata ku da talauci in kun yi sadaka ko zakka amma wa ya'murukum bil fahsha yana umarta ku da kazanin aiki az-zina wal fujur misali ne wannan ba shi kadai ake nufi ba misalin zina da ainihin sauran abubuwa na fajirci misali mazinata waɗanda aka jarrabe su da zina daga cikin mawadata wato suna iya kashe kowace irin dukiya akan wannan muradai nasu wanda zai iya tashi ya tafi tafiya ta musamman har wasu kasashe dan ya je ya sake a guraren da ake abin sosai kuma mutum zai zabi irin abin da ransa yake so da shedan ke zayyana masa ko nawa ne zai iya kashewa a wannan fajircin kuma koda ma a kusa din yake wannan kuma koda marasa wadata ma wanda ya fada cikin wannan fitinar to zaga yana kumajin ganin ya burge matan sai watsi da iyalansa na halal na wajibi ya je na ta bajinta ina ta yin abu ga mata ɗan iska irinsa to amma wannan shedan sai ya dinga nuna masa ya ƙara kokari akai saboda ya ingije ainihin sauran mutanen banza irinsa ya zama ya fi so ikice a wannan dandali ga wannan halaka ce haka misalin abubuwan almubazzaranci suka tashi duka duba misali irin yadda ake gasa cikin gine-gine abin mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wata ciyarwa ko ɓadda dukiya da mutum zai yi to zai iya samun lada idan ya kyautata niyya a ciki amma banda abin da ya ɓatar da shi a wajen haɗa ruwa da ƙasa a yi gini sai fa in addini ya gina wa ko kuma wasu bayan Allah ya taimaka wa idan mutum ya ɗebi kuɗinsa halaliyarsa ya yi gini ƙasaitaccen gini ya yi abin da ya yi na halal to ya yi halal ba zunubi ba anin lada yawwa saboda ruwa ne da ƙasa to amma idan misali masallaci ya gina makaranta ya gina a gidan wakafi ya gina a taimakon wani ya to wannan kuma kaga ɓangare ne na sadaka zai samu ladan wannan amma sai ga babu abin da ke cin kuɗaɗen mutane irin wannan haka sayan ababen hawa motoci masu tsada da sauransu saboda wannan shedan yana kimsawa mutane nuna isa kenan da wannan zaka more dukiyarka abinda Allah ta'ala ma ya gargaɗe da shi wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikwana shayatin duk wannan baya zuwa sai a ce qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadi sai aiwa wato zina da Allah halatta sai amata da'ira mai fadi duk almubazzaranci da za a yi sai a ce Allah bai haramta adan duniya da ya halatta wa bayinsa ba ai da ya halatta ya ce ko amma mutum ya aikata abin da bai halatta ba kuma ya zo ya kafa hujja da irin wannan kaga wannan ma akwai kaidin shedan a tare da mutum Allah ka tsare mu shedan yana muku gargadi yana tsoratar da ku game da talauci idan kun ba da dukiyarku kun cire zakka ko kun yi taimako amma wai amrukum bil fahsha yana umarta ku da kazaman ayyuka kamar zina da fajirci da almubazzaranci da sauransu da yawa Allahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla amma shi Allah yana yi muku alƙawari ne alal infaq akan wannan ciyarwar da za ku yi ta da dukiyarku maghfiratan minhu gafara ta daga wurinsa yazunubikum zai gafarta muku zunubanku wa fadlan kuma zai muku falala ay rizqan minhu zai ba ku arziki daga wurinsa arzikin tun a duniya zai bunƙasa shi domin alƙawarin Allah ne wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin da abin da kuka bayar ko menene a zakani ko a taimako ko sa da zumunci to Allah ta'ala zai maye muku da shi bai tafi ba shedan din da ke gaya mutane kamar in sun bayar sun rasa kenan a wallahi ba sun rasa ba dukiyar za ta dawo Allah zai dawo da ita ga mutunci da mutum zai samu da ainihin ƙauna daga ainihin ƴan uwansa da addu'o'i da zumunci duka suna nan sannan ga kuma ɗimbin lada a lahirar mutum a jiya mun karanta cewa in abin da aka bayar don gina addinin Allah ne da ɗaukaka shi to wannan ƙarancin sama shine a ruɓanya 700 har zuwa kuma inda Allah ya so ya tsaida falalarsa in kuma taimako ne sadaka ce wani abu irin wannan to mafi ƙarancinsa a ruɓanya wa mutum 10,000 shi ma ɗin yana iya kaiwa 700 har ya kai dubunnai har miliyoyi gurgurdan abinda Allah ya so yayin ya fararawa bayin sa shi na faralladun wallahi wasu'un alim Allah mai yalwace ne kamar yadda ya fada anan Allah mai yalwace ne faralar tasa ba a yi mata kaidi ba wanda isa ya ce maka ba yadda za a yi lada ya wuce kaza a ladan Allah ya wuce wannan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab masu hakuri su bar sako masu hakuri su yi da'a wanda hakurin sa ya kai shedan yana ja ya gallabi shedan yayin abinda Allah ta'ala yake so to ladan sa ya wuce lissafi alimun kuma Allah ya san bil munfiq wane ne ya ciyar domin sa wane ne kuma yaki ko kuma wane ne yayi domin riya domin neman suna wani abu da mutane wasu da shedan ya galaba akan su suke yi shine abin didda ya wajaba ko yake da muhimmanci a lahira wanda kuma amma ba zai kawo wani fice ko suna da ambato a duniya ba ba ruwan su da shi ba su damu da shi ba ko kuma ma za su yi to dan abin da za su yi dan tsirin ne amma wani abu da zai kawo ai suna akan tama misali wani abu kamar masallaci yawa Allah shi ya san niyyar mutane ko ba haka ba ai wani abu mutum misali ya ki agazawa danginsa zumuncinsa na wajibi amma ya zo ya zubar da miliyoyi barkatai ya gina masallaci amma hatta limami ladani khadimi mai shara da duk jama'ar da ke sallah a masallacin ba ruwansa da ingancin rayuwar su ko menene la'alla makocinsa wansa ko kaninsa kawunsa ko baffansa ko wani aboki kamamme wanda da shi su aka yi gurgurmayar rayuwa duk za a iya nusar da shi cewa waɗannan suna da buƙatar tallafi ko ƙoƙari ko a gina rayuwarsu da wani abu ɗan kaɗan duk ba zai mai da hankali a waɗannan ba to galibi irin wannan malami suna gargaɗi cewa da yawa akwai wani sari ko soki ko wata tsatsa ta niyya da ke shiga cewa abin saboda shi wancan zai kawo fice a rayuwar mutum za a san shi saboda haka amma in akwai ikhlasi tabbatacce da kwaɗaituwa zuwa ga lahira to lalle wanda zai yi wani abu gawatacce ƙasaitacce da dukiya to ana tsammani kuma lalle ne ma ƙananan abubuwa misali da suka shafi sada zumunci ko abin da ya shafi gina addinin shi kansa da makamantan waɗannan su ne ashalu a gurinsa ko ba haka ba to Allah ka datar da mu amin. An ibn Mas'ud kala an karbo daga Abdullahi ibn Mas'ud yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce inna li shaytani lammatan bi ibni adam shaytan yana da darsuwa yana darsar da wani tunani a cikin zuciyar dan adam walil maliki lammatun bi shi ma mala'ika yana darsar da wani tunani a cikin zuciyar musulmi fa amma lammatu shaytani fa ya adam bi sharri wa takzibun bil haqq amma darsar da tunani da shaytan ke yi a zuciyar bawa to shine ya sa masa gargadi da tsoratarwa akan wani munin abu da zai faru kana ta bayarwa ka biye mutane masu addini su zo talakawa su zo dangi su zo waye to sai an tsugunar da kai kai ma sai ka koma sahun su wata rana kai ma da kai za a je maula da kai za a je neman taimako saboda haka shafawa kanka ruwa bisan da kuma ƙaryata gaskiya Allah ta'ala ne yace in an bayar zai mayar ko ba haka ba to wannan nasi ne ma na alqur'ani ga hadisai da yawa akai amma sai ya sa mutum shakku akan abu sai ya gwada misali sai ya kawo mutum misali wani da Allah ya jarrabe shi da mai taimako ne amma Allah ya jarrabe shi da karayar dukiya arziki sai ce to da dukiya tana dawowa wani irin taimakon da ya ada yanzu bai talauce ba sai shi dace masa wannan amma sai ya ki barin sai ya duba waɗansu kuma da suka kankame suka hana wasu matsiyar ta zo ta danne su fiye da wancan din ko babu ana samu ko wani din ya riki ya kankami ya ki taimakon ya ki komai saboda katta kari saboda wannan ziga ta shedan amma ba zai gagari Allah ba in ya so kwace sai Allah ya kwace to kaga inda zai duba wannan ba zai yi irin wannan ba amma sai ya sa shi duba wancan gefen kawai to duk wannan abubuwan tunanin shedan ne wa malam matul malaki amma darsar da tunani da mala'ika ke yi fayadun bil khairi wa tasdiqun bil haqq shine sanyawa mutum fatan alkhairi yawa da kuma gaskata gaskiya kowane mutum a cikin mu, kowane mutum, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, a zuciyarsa akwai mala'ika dake masa ainin darsar masa da tunani, akwai kuma shedani dake yin wannan. Har suka ce har kai ya rasula, yace har ni amma ni Allah ya taimake ni nawa ya musulunta, ba zai umarce ni ba sai da alkhairi. To amma wanda yake da rinjaye kawai shine da hukunci. Idan mutum akwai addini tare da shi, alqur'ani yayi tasiri, sunna ta yi tasiri, tunanin lahira yayi karfi, to sai ya zama bangaren mala'ika shi zai yi karfi. To sai ya zama in wancan shawara ta zo sai a buge ta a make ta da wannan tunanin na mala'ika. In ko an rauna na bangaren mala'ikan shawoyin duniya da ainihin abubuwanta sun yi galaba akan mutum, to shikenan sai shawara shedan take karbuwa, sai dinga wanta kalida ta wannan shawara ta mala'ika. Faman wajada zalika, yace wanda ya samu irin wannan tunani, yawa kikkiawan tunani, falyalam annahu minallah, yasan cewa daga Allah ne. In ka ji zuciyarka tana tausayi, tana hararo maka ka bayar, kai tawakkali, kai abubuwa na alkhairi, kana gaskatawa, to ka sani Allah ne yake zuka mala'ika ne yake maka wannan baka wannan shawara, wato ilhama. Wa man wajada al-ukhra falyata'awwaz min ash-shaytan, to amma wanda yaji dayan ɗaya tunanin darsuwar, to falyata'awwaz yawwa min ash-shaytan, nan ma akwai gyara, ya nemi tsarin Allah daga shaytan. Summa qara qawluhu ta'ala, sannan ya karanta fadin Allah ta'ala, ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha, shaytan yana muku gargadi ko alƙawarin talauci in kun bada dukiyarku, amma yana umarta ku da alfasha. Tirmidhi ya rawato shi, yace hadisi ne kyakkyawa garibi, amma shi Albani ya da'afa shi a cikin Mishkatul Masabih, amma dai ma'anarsa ta yi daidai da nasoshi da dama. To Allah ta'ala yace yutil hikmata man yasha, Allah yana bada hikima ga wanda ya so. Wato Allah ta'ala yana bada hikima ga wanda ya so. Menene hikima? Wato al-ilmi wal qur'an wal fiqh. Wato samun ilimi, fahimtar al-qur'ani, fahimtar hukunce-hukuncen shari'a, wa ilmi asrari ahkamihi, da kuma gane sirruka, wato fa'idojin hukunce-hukuncen Allah, allati yunziluha ala ibadihi, wa'anda yake saukar da su akan bayinsa, li ya'malu li sa'adatihim ad-dunyawiyya wa ad-diniyya, domin su yi aiki da wa'annan hukunce-hukuncen, su rabauta rabon duniya kyakkyawa da na lahira duka, na addini na lahira ke. Don kamar da Ibn al-Qayyim ke cewa, haka kuma malaman usul duk suna faɗin wannan, cewa duk wani hukunci da Allah ya yi na wajabtawa ne ko kuma ainihin haramtawa ko halatawa, to don maslaha da ke ta wato tare da haka ɗin ne Allah ta'ala ya haka a duniyar mutane da makomarsu, ko kuma kawar da ɓarna a rayuwar mutane a duniyarsu, a koma-komarsu, ko kuma duka biyu. Babu wani hukunci na Allah da aka yi shi haka kurin sasakai, ba tare da wani hadafi, ba tare da wata ma'ana ko kuma wani sirri ba. To gane irin wa'annan sirrukan, to shi ne hikima. Yanzu misali, maganar dukiya da ake ba da dukiya, wanda yake da hikima, hikima ta sosai, basira kenan, ai zai gane cewa ina fa'idar mutum ya ta ainihin faman neman dukiya da ɗawainiyar tattalinta da taratan Allah ya nufe shi da tarata ɗin, ya yi ta wa'annan abubuwan duka ya tarata, amma bai abin da zai amfane shi a gurin Allah ba a ranar lahira. Kaga babu ma'ana. Bayan ya yarda shi musulmi ne, ya yarda cewa a lahira akwai sakamako na lahira, kuma in ya bayar Allah zai ba shi sakamakon, ya imani da gwa'in, to amma ya za a yi kuma ya kasa yi, ko kuma ya dinga tura abin gaba, yana gani cewa yanzu kokari yake tara jari, yana da 'yan dubu kaɗan, ya ce to sai sun kai dubu kaza, in sun kai ce a to su curu su zama miliyan, in sun kai miliyan ya ce to miliyan ɗaya ma yanzu ba wani jarin kirki ba ne, aƙalla dai su kai ko biyu ko uku. In su kai wannan ya ce ai ba za ka yi wani kasuwancin kirki ba da miliyan uku hudu biyar ba, su kai miliyan ashirin ko goma, haka aiki ta tafiya. In mai harkar mota ne, ce to ya samu ya yi mota ɗaya lafiyayya, wacce za ta je ta zo za ta riƙe masa ɗawainiyar gidansa, ko haka ya samu shi kenan. yana kaiwa wannan sai kai ya kamata su kai haka ya ta tafiya haka har ya shiga jeje da haka in ya da to kaga jejin da suke shiga yanzu wato da yawa ba sa zakka masu harkar trailolin nan kar ma ai wani boye boye ba sa fitta zakkar ko ba haka bane saboda mutum zaka samu yana da kadarar da ta kai miliyoyi ɗaruruwan miliyoyi ma wani ko ba haka bane amma kullun gadara da cewa ai abin neman kuɗi ba a cire masa zakka shi bai san wata dabara da zai yi ya tara kuɗin ya bari in ya cire masa zakka kafin ya sayi wata kadarar ba kawai duk sanda wani kuɗi ya taru ƙara sabiyanta ya fara tara kuɗi shi ya tara ya cire zakka amma zai sayi wata ba zai iya yin haka ba ko ba haka ba in ya samu ɗaya bisa uku ko rabi ko biyu bisa uku sai bayar kuma ya karɓo wata haka sai ta tafiya yana da abin miliyan 200 fiye da haka amma bai da miliyan 300 a ajiye kaga to sai zama dukiyar gata suna da ita da yawa al'umma kuma Allah ya ba su dukiyar kuma ya ɗora musu nauyin wani abu da za su mai so shi akan mawadata mabukata ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tu khazu min abniya'in fataraddu ala fuqara'ihi zakkan za a karbe ta daga mawadatun su amma da ita talakawa to sun dinga daskarar da ita kenan suna daskarar da ita ba sa ainihin barin dukiyar to kaga wannan babu shakka abinda yafi dacewa da su shine kaulin dake a cikin masabar Hanabila kaulin su irin su Ibn Aqil al-Hanbali da suke cewa ayi kimar motocin da kuɗin da suka tara a ƙarshen shekara a cire zakka ai mutum ba asara yayi ba kuma wallahi da suna yin haka da yawa yawan hadurra da suke samu da tsautsayi a cikin dukiyar da abubuwa da suke samu na matsaloli sai sun ragu in sun yi dan Allah ba iyaka ta dai mutum ya jure in ayi lissafi aka ce motocinka sun kama miliyan 100 kaza ya duba fasance din ya cire kaga to wannan din da zai yi sai ya saukan masa albarka kaga ya kubuta a lahirarsa sannan ya samu albarka a al'ummarsa sannan kuma Allah zai kare dukiyar tasa kuma ta ci gaba kuma bai da wani dardar haufi azan nan muke cewa zakka ita ce farali na uku a musulunci wanda ya wasa da zakka to hadarinsa ya fi wanda ya wasa da ramadan malami suka ce da mutum zai mallaki dukiyar zakka ya ki bada ita bada zakkar wannan kuma Allah ya kawo shi ramadan sai ki yin azumin ramadan to wanda yake azumin ramadan din duka dai ba kafir cewa abin suka yi ba to zunubin wanda yake ramadan ya fi dama-dama akan zunubin wanda yake zakka wanda ya bada zakka kuma abinda duk hadisi sai suke nunawa kenan sai dai in ba a duba da kyau ba amma mutane shedan ya yi galaba akan galibin mutane ya saka musu san abin duniya da kuma rashin fahimtar me manufar abin duniya iyakar ta dai a ce a sha a yi sutura a kare mutunci ko ba haka bane nan da a mutu ko ba haka bane a bar wani baya in Allah ya so abin ya dore ya dore in bai so ba kuma su ma kowa je nemi abincin kansa ba haka bane mutane nawa ne suka mallaki dukiya da yau suka tara ta suka hana kowa suka hana kowane irin aikin alheri wai ƴaƴan suka tarawa amma sai abin ya watse ya baje in Allah bai so ƴaƴan nasu dukiyar ba ko ta zama su dalilin rabuwar zumunci saboda ba a nufi Allah da ita ba to kaga mutum hikimar ita ce kai abin da Allah ya ce maka kai kurin gurgurdan ikonka Allah ne mallaka maka ka cire haƙin Allah eh kama abin da yake ba dole bane ma gurgurdan abin da zaka iya saura ka bar wa Allah yawa bayarwar ba za ta kawo maka rasawa ba kamar yadda riƙewa ba za ta ƙara maka samun ba hasali ma akasi ne gaskiyar ko ba haka ba eh hanawar za ta jawo mutum akasi yawa babu shakka sai dai mutum ba zai gani ba la'alla kuma wani abu in ya kewayo masa a duniya sai ta mamaki ya hana amma mota ɗaya ta je ta ƙone ƙurmus a lokaci guda yana ruwar a yi lissafi ya ba da zakar miliyan 5 ko 10 sai mota miliyan 50 ta je ta ƙone ba yadda iya na ba zai sa wa kansa wuta ya ƙone ba kuma dole ya haƙura a gani to haka to irin wannan gane wannan abin sune hikimar Allah ta'ala ya ce yana ba da hikima ga wanda ya so ya gane ma'anar addini ko ibada ko ba da dukiya ko yin gaskiya da adalci mutum ya tsakaninsa da Allah to wannan shine abin da zai agaji mutum ya masa ya zama masa sababin arziki ta kyawun duniya da lahira to Allah yana ba da wannan ga wanda ya so daga bayinsa amman yutal hikmata wanda aka ba shi hikima wato gane haƙiƙanin al'amura yadda ya kamata a fahimce su kuma a yi aiki da su faqad utiya khairan kasira to lalle an ba shi alkhairi mai yawa dan mai lima sirihi illa sa'adatul abadiyya, domin koma wasa zuwa ga arziki na har abada. Yanzu akwai wadanda Allah yake ba su sani, mutum ya karanta alqur'ani har ya haddace har yana rubutawa, wani ma har kaga yayi karatun ilimi zai iya fassara alqur'ani ma, amma sai ya zabi duniya ya ce kai in ka zauna karatu da karantarwa da tsoron Allah to har a gama da kai da ƴaƴanka haka za ku kare. Wanda ya tausaya muku ya ba ku tallafi shikenan, wanda bai yi ba shikenan haka za ku kare. Saboda haka shedan sai ya ce to gaskiya kai ma ka yi amfani da harkar ka, ka nemi na kanka. Wallahi da yawa sun shiga sun zama daga tsubbace-tsubbace sun koma sun zama ƴan damfara matsafa, ba abin da suke nema, ina manyan ƴan siyasa, ina suwaye da waye, ina mata masu neman duniya, masu neman galaba akan mazajensu da suke da abin duniya da sau, kawai sun zama irin waɗannan abubuwan suke yi, suna neman duniya kawai. To kaga sun bar babbar fa'ida, babbar manufa ta ilimi ka samu shiriya ka zama sababin shiryar da waɗansu ma, ko al-ulama wa rasul anbiya, yanda annabawan Allah da Allah ya bi ya saukar da ilimin ta hanyar su, suka zama su ne mafifitan bayi a wurin Allah. To inda suka gaji wannan aiki su karanta su karantar su dora mutane akan shiriya, to haka suka gaji wannan alkhairi. To mutum ya rasa wannan, shedan ya yi galaba akan mutum. To rashin hikima ne, wato hikima ita ce gane gaskiyar cewa yin hakuri ainihin a yi riko da gaskiya ɗin. To haka ɓangaren dukiya, haka ɓangaren mulki, wanda ya adalci ya rabauta duniya da lahira, wanda ya amfani da ƙarfin mulki da yake da shi ya yi zalunci, ya janyo wa kansa mummunan hisabi wanda da wuya mutum ya tsallake, ko ba haka bane? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne, ya tambaye sa ba ya ce wane ne matsiyaci wanda ya tsiyace ya karab ba komai, suka ce wanda bai da kuɗi bai da kaman sayar, ita wana mai sauki ne, wanda ya tsiyace ya zama ba komai babu komai karab shi ne wanda ya yi ibada su sallah azumi da waye ya yi wa'annan duka an rubuta sun karbo. To amma zai zo ranar lahira ya zalunci wannan, ya zalunci wancan, ya zub da jini wannan, ya zagi wancan, abubuwa da yawa na haƙoƙin bayin Allah sun yi tarattubi a kansa. Ranar lahira kuma mutum ko kamar da ke faɗa jiya, wallahi ko uwar mutum ba za ta yafe masa wani haƙƙi ba, bare uba, bare wani ɗan uwa, kowa neman haƙƙinsa yake kawai a wurin ɗan uwansa. Ba kara ba mutuntawa, sai mutum ya tsira ya tunanin wani nasa, to duk mutane za su taso kwana neman haƙƙinsa. To wanda bai hikima a duniya ba yana iko akan waɗansu mutane ko da iyakar gidansa ne, amma da gangan shigar da zalunci ya cuci matarsa akan wata, ko cuci waɗansu akan wata misali, ko cuci ‘ya’yansa akan wani ɗa da ya fi sa a ransa ya fi sonsa, ballantana a ce shugabanci na wata da'ira mai ƙanƙanta, ballantana mulki na wata ƙasa ko wani lardi, haka abu ne ba ɗan ƙarami ba. To hikima ita ce mutum ya gane cewa wannan ranar ta hisabi tana zuwa, mutum ya ɗauki mataki na adalci da yin duk abin da zai iya na kyautatawa domin samun uzuri a wurin Allah. Haka ma fa duk abin da za mu yi bayan Allah, duk ƙoƙarin da bawa zai yi a wannan duniyar, ba wai ana nufin zai kai 100 bisa 100 ba, la'alla da wuya ma mutum ya kai kashi 80 bisa 100, ko ba ka duk kokarin mutum istaqimu walan tawsu ku tsayu, amma ba za ku iya kai ba matuƙa ba, sai dai Allah in ya ga kyawun niyyarka, ya ga yunkurinka da kokarinka da kazar-kazar ɗinka na lalle cewa tsiran kake nema, to Allah wasi'ul maghfira sai ya gafarta maka. To amma mutum ya yi wastariri da abu, rashin hikima ne, shedan ya ce wa mutum Allah mai yawan gafara ne, in ce dai kai musulmi ne, ai an ce ma wani ma da zunubin zai zo gaba ɗaya bai da wani abu sai la ilaha illallah, amma sai Allah ya ga dama ya yafe masa, gaskiya ne wannan. Amma ai kasada ne, tunda ba cewa kai kowa haka ɗin zai samu ba, in ba haka ba hadisan da suka zo akan azabtar da fajirai da fasikai to me ma'anarsu kenan, me amfaninsu? Amma shedan sai saboda ya dora mutum akan sha'awarsa, saboda ya yaudari mutum yaudarar tasa da ya saba, to sai dinga kawo masa hadisai da nasoshi na fadala waɗanda suke gaskiya ne su, amma kuma ba a dogaro da wannan kawai, sai a yi bakin ƙoƙari, wadda da hakan ɗin ma kuma sai an samu fadalar ta Allah subhanahu wa ta'ala. to wannan shine to hikimar ita ce gane waɗannan abubuwa mutun ya doro a bisa gaskiya Allah ka dora mu kan gaskiya man yuta li hikmata wanda aka gashi bashi hikima ta gane hakikanin al'amura faqad utiya khairan kaseera an bashi alheri mai yawa amma yazzakaru illa ulul albab ko babu masu fadaka su gane hakan sai ma abuta hankula ashabul uquli salima masu lafiyayyen hankula alkhalisati an shawa'ibil wahmi wanda suka kubuta daga gauraye gaurayen munanan zato ko zato mai rauni waham shine zato mai rauni kamar misali zaton wanda yake tsammani adun musulmin da ya kalmar la ilaha illallah yake sallah yana salati kudima yadda ya kasance kawai ya mutu kawai shikenan zai shiga aljanna kaga wannan ai bai fahimci abubuwan yadda suke ba yawa wannan waham ne akwai kuskuren zato akwai raunin zato to shine waham wa rukun ila mutaba'atil hawa da kuma karkata zuwa ga bin san zuciya a dinga tawe ni a bisa rai a dinga tawe ni wa fi tarjibun fil muhafazati ala al ahkamil waridati fi sha'anil infaqi ma la yafa ciki akwai kwadaitarwa a kiyaye hukunce-hukuncen da suka zo daga Allah ta'ala ko manzansa game da sha'anin ba da dukiya ko a matsayin zakata farilla ko a matsayin anin nafila ta tsadawoyi izai da hikmatu fiha ni yabina min hafin gairiya domin hikimar da take cikin sha'anin ba da dukiya in an gane ta to zai bayyana a waɗansu abubuwa ma inda mutane za su gane hikimar shari'a wajen ba da dukiya kuma su baya ɗin to da alkhairin wannan sai ya yi tasiri ya yi inkikasi akan abubuwa da yawa ko ba haka ba ne abubuwa da yawa da kake gani na ɓarnace-ɓarnace suna da alaƙa da ƙanƙamo da masu dukiya suke yi ko kuma rashin tafi da dukiyar ba tare da ba irin ba bis tsarin da Allah ta'ala ya ce ba Allah ka shirya da mu na'am amma afaqtum
wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadrin fa inna Allah ya'lamu وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
ثم تقدم السياق سنن بيان يتقبى في الكلام على أنواع الإنفاق المرغب فيها كما قلنا أكن دنغو بين تيروا دعك يكوئت الرواء تكينتا dama kamar da aka ambata ba zakka ce kadai ba zakka ita ce dai kololuwa wajen wajabci amma akwai hadisi da ke cewa inna fil mali lahaqqan siwa zakka cikin dukiya lalle akwai haƙƙi wanda ba zakka ba baitin zakka ma akwai haƙƙoƙi haƙƙin sada zumunci haƙƙin tallafawa waɗanda suka shiga tsananin buƙata haƙƙin ainihin makota da sauransu da yawa da ake fadaitarwa duk yana shiga ciki Allah ta'ala ya ce wa ma anfaqtum min nafaqatin duk wani abu da kuka bayar da shi na wata ciyarwa wato ba da dukiya addaitum kuka bayar min zakatin wa sadaqa na zakka ta farilla da kuma sadaqa ta tadawi aw nadartum min nadarin ko kuma wani bakance da kuka yi sannan kuka ci fawfaitum bi kuka cika bakance malamai suka ce alkawari ne mutum zai yi na yin wani abu da bai wajaba a kansa ba duk aikin da yake wajibi ne to dama ai ya wajaba fi wad'i shar'i wa fi asli shari'a dama shari'a ta wajabta ko kace ka wajabta kanka ko baka ce ba ta wajaba mutum ba zai ce nayi bakance zan yi sallar azhar ba wannan ai sakarce ne saboda ai Allah ya riga ya wajabta sallar azhar misali amma dai abin da bai wajaba ba misali ya ayyana waɗansu raka'o'i ya ce ya yi alkawari ya yi bakance zai nafila raka'a goma waɗanda ba wajibi ba to waɗannan sun zama wajibi a kansa ya yi alkawari zai sadaka kaza ya zai hajji zai umra duk wata ibada da sunna ta zo da ita cewa ana yin ta a matsayin nafila a matsayin sunna to in mutun yayi alƙawarin ta ba kancanta to ta zama wajibi a kansa amma ana karhanta yin haka musamman idan ya zama annazrul muallaq ba kancin da aka rata shi da wani abu misali mutun yace yana neman aure ko yana neman aiki ko yana neman wata bukata to shine sai yace in Allah ya bani biyan bukata zan yi azumi kwana kaza ko zan yi sadaka ta abu kaza to wannan ba a son yin haka amma in mutun yayi alƙawarin yayi ba kancan kuma Allah ya tabbatar da burin nasa to dole ya cika abinda yasa malamin su karanta haka kamar yana cewa ne a fakaice cewa Allah in yana so yayi masa sallar nafila ko kaza to ya biya masa bukata ko kuma in Allah ya biya masa bukata zai bada tukuici da abu kaza wanda kuma kaga akwai rashin ladabi duk da bai furta haka ba wato yana ganin kamar ifadin hakan zai gaggauta masa da biyan bukata a to wannan ba a so to amma duk da haka in mutun yayi to dole ne ya cika to amma in mutun yayi ba kancan sakon Allah abin da yake maka ruhi ne ko sagaira ko wata kaba'ira ko wata bid'a to wannan bai halatta mutun ya cika bai ma halatta yi ba kancan ba kuma in yayi ma yayi sako ya istighfari kuma kada ya cika kuma da hadisi suka nuna to ba kancan da ake nufi anan alwashi ko ba kance na kirki yayi alƙawarin sadaka ko wani yanka zai yanka ya ciyar da talakawa to wannan ya cika to fa inna Allah ya'lamu Allah ya san wannan wato abin da yayi shine yace yufuna bin nazari suna cika ba kance to kai jazikum alai zai saka muku akai malil zalimin min ansar kuma amma azzalimai wanda suka zalunci kansu biman izzakati wan nazari da suke hana zakka kuma suke kin cika bakance aw bi wadil infaqi fi ghairi mahalli ko kuma in san tashi za su bada dukiya sai a waɗansu sabgogi na aikin banza a duniya ko na shaydanci ma wanda shaydan ke umarta ku da shi umarta su da shi amanna ash-shaytanu yadkum al-faqra wa yamurukum bil fahsha to wannan al-fahsha din shi suke yi mutum duk da Allah ya bashi dukiya to sai ya hana bangaren ibada sai je yayi ta bangaren sabo da bazaranci to kaga wannan ya zalunci kansa ya cuci kansa na farko wan farilla ce zakati bai bayar ba kaga yaqin ya aikata farilla ya zama babban fasiki sai na Abubakar radiyallahu anhu shi da sahabbai sun yaki waɗanda suka hana zakka a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati kabilu da yawa da suka musulunta ba jimawa daga cikin shekara ta 9 zuwa ta 10 nan da yawa sai suka yi ridda waɗansu kuma ba su yi ridda ba suka ce amma dai zakka kam ba za su bayar ba saboda ai dama cewa aka yi manzo Allah khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha salli alaihi wa karshe to tunda shi da aka ce ya karba ya kau su ba za su dauko su bai wa wani ba kaga nan ma shaydan kenan kuma ba su da hikima balle su gane gaskiya in ba haka ba a lokacin da manzo Allah din ma yake rayi ai ba shi ke karbar zakkar ya kai ta gidansa ba ko hasali ma shi baya ce daga zakkar duk abin da aka kira shi zakka ko sadaka ma shi baya tsawa in ka kawo masa abu kace wannan sadaka ne saboda kar ma irin wannan abu su taso kuma kaman wani datti ne na mutane saboda haka shi baya ci gidansa ba su ci sai dan kace abu kyauta ne duk abu da aka kawo sadaka sai ya raba mutane aka kawo kyauta kuma to sai ya saka wani abu san sauran ya ba wa mutane to kai kenan inda dan bukatar kansa ne to da sai a ce sanda yake nan yana karba shi aka ce ya karba saboda ka yana morar abu saboda ka babu shi amma aikin addini aikin al'umma ake yi da wannan dukiya kuma ga waɗanda suka gaji aikin ka'in da na'in sanna Abubakar radiyallahu anhu da waɗanda suke dafa masa to mutun yace ba zai bayar ba kaga tawaye ne to su suka yaki waɗannan suka yi fata-fata da su har sai da suka tilasta su dawowa su ba da zakka to wannan kaga babban zalunci ne don ya zama wani zamani ake yi wato ake ciki waɗanda ba wanda zai kwata wa addini ko masu addini haƙƙinsu in ba a ba su ba kamar yanzu kenan to yanzu misali in wanda zai mallaki biliyan nawa in ya ki ba da zakkar saboda Allah akwai wanda zai je ya ce masa ci kanka ne, ai lokaci ne na yanci in ji Turawa Yahudawa, addinin ma kansa sai ka ga dama ka yi shi, kuma in za ka yi addinin ma duk wanda ka zaɓa wa kansa kana da yanci, in ka kai shekara 19 ko to daga nan yau to haka to ballanta na wani aiki kuma na rasan addini saboda ka ra'ayinka ne kurin. To amma dai a wurin Allah, Allah ya ce waɗannan azzalumai ne, Allah ya su kuma abin da suka yi, kuma ba su da min ansar waɗansu da za su taimake su, man ina lahum min azabihi, waɗanda za su hana Allah ya azabtar da su. Allah ya tanadi azaba mai tsanani ga waɗanda wato suke hana zakka, kamar yadda ya zo a cikin nasoshin Alkur'ani da hadisai. Ya yi wanda zina manu ina kasira min al-ahbari wa rubbani da ya kulu na amwalan nasi bilbaɗi da wasu duna an sabilillah, har zuwa ƙarshe Allah ta'ala ya bayyana yadda zai azabtar da su ta kuɗin nasu. Za a saka a wuta, ka gani, a saka a wuta sai ya an jajanta ƙarafan da aka narkar da kuɗin, aka mai da su ƙarafa, an saka su a wutar jahannama, sannan a dinga ainihin ƙona su da shi a wurare da suka fi laushi a jikunansu da sauran abubuwa na azaba irin waɗannan. To wannan babu wanda zai hana a yi musu haka. In a duniya mutum ya rena haƙƙin Allah, haƙƙin talakawa bai yi ba, to yana ji yana gani mala'iku za su yi masa wannan toɗi, yawwa wannan azabar a cikin zamani da ya ninkin baninkin zamanin da ya a duniya yana harkokin duniya, in jin daɗin duniya ne ya jawo lakiyayen. Allah ta'ala ya ce in tubdu sadaqat, idan kun bayyana sadaqoƙi na nafila fani in ma ya to madalla da su, bayyanawar abu ne mai kyau domin wasu za su iya kwaikwaya. Yawwa in dai akwai ikhlasi mutum babu riya a tare da shi, ya ɗauko ta bayarwa yana ciyarwa, to alkhairi ne, abu ne mai kyau, yana da fa'ida ma wani lokaci, saboda wato waɗansu za su gani su kwaikwaya. Sai dai in mutum ya san cewa akwai raunin zuciya tare da shi, hakan ɗin zai iya masa gaurayi na riya, to ya bayar a ɓoye ɗin in sadaka ce ta taɗawo'i. Wa in tukhfuha, amma in kun ɓoye sadakar kuka yi sadakatu sirri, kuka bayar hannun dama ya bayar na hagu bai san abinda na dama ya bayar ba, wato tuhal fuqara kuka baiwa mabukata, wannan ke nuna cewa talakawa mabukata su ne suka fi cancantar a ba su tallafi. Kada a yi daɗa mai ƙarfi ƙarfi a ce kai in kana da ɗan dama dama, bari a ɗan baka da ɗan dama daidai da kai, kai kuma in ba yadda kake to bari a baka kai ma daidai da kai, ba haka bane, ba haka ake so ba. Ko wani lokaci sai ga an hana mafiya bukata, mafiya cancanta, an baiwa waɗansu da suke ainihin mawadata ne ma. Hatta a zakkar akwai masu irin haka, an ce ma akwai waɗanda suke musaya, kamar musaya wanda sai ya ɗauka ya kai ma familin wancan, wancan kuma ya ɗauko ya kawo familin wancan. Ba ruwan Allah da irin wannan aikin, kawai aikin banza. Allah ya ce a bayar da ita ne ga hanyoyin da ya bayar ya shata, kamar gado ne, in ka ɗauki gado ka ba wanda Allah bai ce a bashi ba, ka yi zalunci kuma ka yi abin da Allah ya hana, ka aikata laifi, to haka zakka an ka ba da ita ba hanyar da Allah ya ce ba. Ya ce wa in tukhfuha, in kun ɓoye ta, wa tu'tuha al-fuqara, kuka ba wa talakawa ita, fa khairun lakum, shehi muku alkhairi min ibda'iha wa ita'iha al-aghniya, akan ku bayyanar da ita ko kuma ku baiwa ta mawadata. Amma sadaqatul fard, amma sadaqa ta farilla, to fal afdalu izharuha, mafi farala shi ne mutum ya bayyana ta, da yukta dabi, domin a yi koyi da shi, wali Allah ya tahama, domin kuma kar a zo ana cewa to alhaji wane fa ko malam wane, shi kullum ga harkar kuɗi, amma mu ba mu ga wanda ya taɓa ba zakka ba, wannan ina ganin mugu ne ba cire zakka. Wa ita wa alfuqara muta'ayyin, ita zakka kuma dole ne, dole ne a ba da ita ga talakawa, wanda ya ba da ita ba ga talakawa da miskinai da ɗaya daga cikin hanyoyin nan guda takwas ba, Allah ta'ala ba zai karɓa ba. Wa yukaffiru ankum min sayi'atikum, kuma Allah yana kankare muku zunubanku in kun yi haka ɗin, in kun ba da sadakar a bayyane ɗin ko a ɓoye ɗin, matuƙar dai akwai ikhlasi, to Allah ta'ala yana kankare muku zunubi. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa was sadaqatu tudfi'ul khadi'ata kama tudfi'ul ma'un nara, kama tudfi'ul ma'un nara, sadaqa tana kashe wutar zunubi kamar yanda ruwa yake kashe wuta, haka abin yake. Allah yana kankare zunubi, da haka idan mutum yana son ya dinga samun kafarar zunubi bayan ma in bin lada, to ya dinga yawancin sadaka, kuma ya yi ikhlasi a ciki, kuma ya dinga duba mafiya cancanta, musamman zumuncinsa musamman makotansa musamman waɗanda suke ɗawainiya ta addini domin shari'a tana da manufa a dukkan waɗannan abubuwa a darasin gaba insha Allah za a yi tsokaci kan wannan wallahi ma ta'maluna khabir Allah masani ne game da abin da muke aikatawa alimul baɗin ka zahiri ya san koye da bayani kamar yadda san bayani la yakfa alaihi shay'un minhu ba wani abu da ke koya ga Allah subhanahu wa ta'ala na roƙon Allah ta'ala tsarkake zukatanmu da garin jayin shedan ya haska zukatanmu da hasken alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama kuma na hikimar da Allah yake bada ita ga wanda ya so ya rabauta duniya da lahira muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu rabo da kaso mai yawa a ciki Allah ya mana afuwa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين وأعز الإسلام والمسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.